The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a ɗaya ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, Moscow ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 83 da Ukraine ta kai mata hari da su da sanyin safiyar yau Juma'a. Wani farmakin Isra'ila a tsakiyar Gaza ya kashe Falasɗinawa 47, galibin su mata da yara. Sannan yayin da 'yan takarar zaben shugaban Amurka suke ci gaba da neman ƙuri'un jama'a, Harris da Trump suna shirin yada zango a jihohin Arizona da Nevada masu tasiri a zaben Amurka.
To kanun labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta baiwa masu ɓoye dala a gida wa'adin nan da watanni 9 su kai dalolin su bankunan ƙasar. Ko kuma su gane kuransu, to sai dai wani ƙwararre na cewa wannan fa shure-shure ne kawai.
Idan gwamnatin tana neman abin da zai sauwaƙe farashin dala ne, ta nemo hanyoyin da za ta bunƙasa a sana'o'i da mutane za su fitar da kaya waje, kuma idan an samu ƙaramin kuɗi ko mai yawa da aka samu a Najeriya a yi tattalinsa kar a watsar da shi.
Za kuma a ji bayani kan jihohin da ake kira battleground ko swing states, wato da ake fafatawa a cikinsu a zaben Amurka, waɗanda suka fi tasiri kan sakamakon zaben. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari, wanda yau zai leƙa shiyyar zabarmawa a Greater Accra ta ƙasar Ghana. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Juma'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce na'urar kare hare-harenta na sama sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa 83 da Ukraine ta kai mata hari da su a yankuna 6 da sanyin safiyar yau 1 ga watan Nuwamba. Ma'aikatar ta wallafa a shafinta na manhajar Telegram cewa an kakkaɓo jirage 36 a cikin jirage marasa matuƙa a yankin Kursk, 20 a yankin Bryansk, 12 a yankin Crimea, 8 a yankin Voronezh, sannan 4 a yankin Oryol, sai 3 a yankin Belgorod. A wani bangaren kuma, Alexandra Bogumas, gwamnan yankin Bryansk, ya ce mutum ɗaya ya jikkata bayan da wani jirgin Ukraine marasa matuƙi ya afka wani gini inda mutane suke zama a Bryansk. An kashe fararen hula Falasɗinawa 47, sannan wasu da dama sun jikkata, galibin su mata da yara, a wani ɓarin wutar da Isra'ila ta yi cikin dare a tsakiyar zirin Gaza, abinda kafar yaɗa labaran Falasɗinu Wafa ta ruwaito yau Juma'a kenan. Ta ce harin ya auku ne a birnin Deir al-Bala, sansanin 'yan gudun hijira da ke Nusayrat da garin Al-Zawaida. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunta sun gano tare da kawar da mutane ɗauke da bindiga da dama a tsakiyar Gaza, sannan sun kawar da 'yan ta'adda da yawa a har-haren da aka auna wurare a arewacin Gaza a yankin Jabaliya. An fara yakin Gaza bayan da mayakan Hamas, wato Hamas, suka kai farmaki Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba na 2023 ne, inda suka kashe mutum 1,200, sannan suka yi garkuwa da wasu mutane a Gaza bisa alkaliman Isra'ila. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban kasar Donald Trump sun yi ta caccakar juna akan yadda ya dace a bi da mata a cikin al'umma, yayin da suke ci gaba da neman ƙuri'un jama'a a ranar Alhamis a Arizona da Nevada, jihohin yankin kudu maso yamma, mafiya tasiri a siyasar Amurka. Alƙaluma sun nuna cewa Harris, 'yar takarar jam'iyyar Democrats, da Trump, ɗan takarar jam'iyyar Republican, suna kankan a jihohin biyu. Jihohin Arizona da Nevada suna daga cikin jihohi 7 inda ake fafatawa mai zafi, sannan ake kankan a faɗin jihohin Amurka inda ka iya tabbatar da inda zai iya yin tasiri akan zaben kasar da za a yi a ranar Talata mai zuwa. A sauran jihohi 43 alkaluman sun nuna cewa Trump ko Harris babu daya cikin Trump ko Harris da ya samu kuri'un da zai nuna yana kan gaba. Yunkurin jin ra'ayin masu zaɓe 'yan Latino da mahimmanci a gangamin yakin neman zaben a Arizona da Nevada.
To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ta baiwa masu ɓoye daloli a gidajensu wa'adin watanni 9 su kai dalolin nasu bankunan ƙasar. Ko kuma ta ɗau mataki a wani sabon yunkurin kuma na ceto naira daga faduwa. To sai dai wani ƙwararre na cewa ba wannan hanyar bacci mafita. Ruƙai ya basha gare ki.
Wale Edun, wanda shine ministan kuɗin ƙasar, ya ce ya zama dole su tilastawa masu ajiye da kuɗin dalar Amurka ba bisa ƙa'ida ba, da su hanzarta kai su cikin bankuna. Mr. Edwin ya ce yanzu kofa a bude take ga duk wanda zai kai kudaden sanadalar Amurka zuwa bankuna, ba zai fuskanci wasu tahome-tahome ko kuma biyan haraji ba. Edwin ya ce duk wanda ya kai kudaden zuwa bankuna nan take za a sanya masa su a asusun da yake so, sai dai Edwin ya ce idan har kudin halastattu ne. Ministan kudin ya kara da cewa ajiye kudaden kasashen ƙetare da wasu ke yi a wajen bankuna yana daga cikin abin da ke jawo hauhawa shin kayaki a kasar. Hakan yasa suka dauki wannan mataki da ya fara aiki ranar 31 ga watan Oktoba shekarar 2024. A bayanan nasa, ministan kudin bai bayyana irin hukunci da suka tanadar ga waɗanda suka yi burus wajen kai kudaden nasu bankuna nan da watanni 9 ba. Shin ko yaya masu hada-hadar canji suka ji da wannan kira na gwamnatin tarayya? Aminu Gwadabe shine shugaban masu musayar kudaden kasashen ƙetare a kasar.
Kamar yadda nace kira ne mai kyau, amma matsalolin da ke ƙasa shine mutane yanzu ma dama ita naira ba su yadda da ita ba saboda rashin karfinta. Na biyu, ita kanta dola din yanzu ma tana samun kishiyoyi na su cryptocurrency da sauransu. Amma ni shawara na anan shine duk wannan tashin gwauran zabi da ita kudin Amerika take yi, in aka duba rashi ne, scarcity. To yanzu ga ita kuma bankin tsakiya alhamdulillah foreign reserve dinta da buffers dinta sun karu, ana magana wajen $40 billion yanzu a susun ta da take da shi. To ya kamata a ce an dubi an sara dubi bakin gatari saboda kada mu sa duka karfinmu a mun tara wannan reserve a susu. Kuma ita bukatocin wannan kudaden ana neman shi da za a samu sauki saboda yawancin rayuwarmu ya dunkula akan abubuwan da muke kawowa da ni da kasashen waje.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri, masanin tattalin arziki ne da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe, na ganin wannan farar dabara ce gwamnatin tarayya ta yi, sai dai yana ganin masu ajiye da irin waɗannan kuɗaɗe na kasashen ƙetare ba lallai su yi bay'a ga wannan kira ba.
Na yawan dala da take hannun mutane ba za su kai bankin nan ba duk da barazana da gwamnati take, tunda dai ba zuwa gidajensu za ta kakkama mutane ta ce su kakkawo dalar nan da karfi ba. Kuma ko ta yi hakan ma wanda za su ɓoye wanda ba su so a gani sun mafi yawa. Saboda haka idan gwamnatin tana neman abin da zai sauwaƙe farashin dala ne, ta nemo hanyoyin da za ta bunƙasa sana'o'i da mutane za su fitar da kaya waje, kuma idan an samu ƙaramin kuɗi ko mai yawa da aka samu a Najeriya a yi tattalinsa kar a watsar da shi. Wannan shi zai fi ƙarawa Najeriya arziki da kuma rufa mana asiri.
Gwamnatin ƙasar dai na ta fitowa da sabbin tsare-tsare da take ganin zai iya kawo wa 'yan ƙasar sauƙin matsin rayuwa da suke ciki bayan cire tallafin man fetur da ta yi. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Ruqayyah, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da kuma Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
An yanke wa wani tsohon ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka ɗan asalin birnin gabashin Rasha Vladivostok hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru 4 da watanni 10. bayan samun shi da laifin hada baki da wata kasa, abinda hukumomin Rasha suka shaida a yau Juma'a kenan. Robert Shonov ya yi aiki da ofishin jakadancin Amurka tsawon shekaru 25 har zuwa shekarar 2021, sa'ad da Moscow ta hana 'yan kasar yin aiki ƙarƙashin ma'aikatun ƙasashen waje. Bayan nan ya yi aiki a matsayin ɗan wato ya yi aikin kontiragi, inda yake tattara bayanan rahotannin da aka yada a kafafen labaran Rasha bisa bayanan ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. An same shi, wato an kama shi a cikin wannan shekarar, bayan akan tuhumar da ake masa da baiwa Amurka bayanan sirri akan yakin Rasha da Ukraine, inda aka yi biyan shi la'ada.
To, a gaida Aisha Ma'azu da takaranto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ci gaba da kawo muku rahotanni da bayanai masu nasaba da zaben shugaban kasar Amurka, wanda za a yi ranar talata 5 ga wata. Yau za a ji bayani kan battleground state ko swing state, wato jihohin da suka fi tasiri wajen cin zaben shugaban kasar Amurka. Muhammad Hafiz Baballe, gare ka.
Manyan jihohin raba gardama suna da mahimmanci wajen lashe zaben shugaban kasar Amurka na 2024. Ana gudanar da yakin neman zaɓe mafi zafi da tsada a waɗannan jihohi da za a fafata, kuma wasu jama'ar su masu kada ƙuri'ar su na da tasiri sosai a zaben. To, ta yaya wannan yake aiki? Yawancin jihohin ana hasashen cewa na jam'iyyar Republican ne ko Democrat ne, don haka zaben su bai da wata fafatawa mai zafi. Amma a jihohi masu mahimmanci da ake fafatawa, kowa na iya lashe zaɓe. Ɗan takara na buƙatar nasara a gundumomin zaɓe da ake kira Electoral College 270 daga cikin 538 don lashe zaben shugaban ƙasa. Yawancin wanda ya yi galaba zai lashe ƙuri'un jiha gaba ɗaya. Jihohin masu mahimmanci ke ba da ƙuri'un raba gardama, wanda ke ba 'yan takara damar samun ƙuri'un da ake nema. A wannan shekarar, jihohin Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania da Wisconsin suke da mabudin shiga fadar White House. Jihohin sun kumshi ƙuri'un gundumomin zaɓe 93 da za su iya zama na jam'iyyar Republican ko Democrat. Waɗannan jihohi suna da rata ƙalilan ta zaɓe saboda kusan daidaiton masu kada ƙuri'a na 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat. Sauya ƙididdiga alƙaliman jama'a da ra'ayoyi tsakanin birane da yankunan karkara na iya haddasa sakamakon da ba iya hasashe ba. Koda ƙananan canje-canje na iya ba da gudunmuwa ga ɗaukacin jihar, har ta ba wa Kamala Harris ko Donald Trump damar lashe ƙuri'un gundumar zaɓe. Mun ga hakan ya faru a baya. A shekarar 2016, Trump ya lashe jihar Pennsylvania da tazarar kashi 7% cikin 100, inda ya samu ƙuri'un gundumar zaɓe 20 da shugaban ƙasa. Shekaru 4 bayan haka, Joe Biden ya ƙwato jihar da kashi 1.2 cikin 100, wanda ya taimaka masa ya lashe zaben shugaban ƙasa. A wannan shekarar, Biden ya lashe zaben jihar Georgia da rinjaye da ƙalilan na ƙuri'u 12,000, wanda ya sauya jihar daga ja zuwa shuɗi a karon farko cikin kusan shekaru 30. Ba a iya hasashen jihohi masu muhimmanci da ake fafatawa, amma abin da ke da tabbas shi ne suna da tasiri mai yawa a zaben 2024 a waɗannan yankuna. Kowace ƙuri'a na da muhimmanci.
To, a gaida Baballe, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanku da warhaka, barka kuma da sake saduwa da ku a cikin shiri da ɗan gari. Wanda muryar Amurka tare da Marhaba muryar Alheri a nan birnin Accra ke kawo muku. Ni ce taku Fatimatu Zakiya. Bakonmu na yau shine Sarki Musa Yando, wanda shine sarkin zabarmawan Greater Accra. Sarki, barka da zuwa.
Barka sannu.
Ya iyali.
Alhamdulillah.
An zo lafiya.
Lafiya lau.
To sarki in aka ce sarki Musa Yandu, wane ne sarki Musa Yandu?
To alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. To a takaice dai shi kodan lokaci mun je wuri kafin mu yi magana, iyayen nan da kakannin nan da suka shude sai mu musu addu'a, Allah ji kansu, Allah ramshe su. Saboda duk rigigimun da muke yin ba don Allah da su banda waye mu. Za Allah saka musu, Allah ji kansu da rahamansa. Wanda kuma ke cikin halin rayuwa, Ubangiji Allah saka musu da alheri, ya ba su lafiyan jiki. To ai ikince waye Musa Yahaya Yandu. To sune Musa Yahaya Yandu wannan da muka yi wa addu'a. Domin sune suka haifi Musa Yahaya Yandu. Musa Yahaya Yandu da ne na Yahaya Yandu. Yahaya Yandu kuma da ne na sarki Usmanu Yandu. Haka Musa Yahaya Yandu ya zama na uku a takaice dai abin da za a ce ke.
Masha Allah. To sarki kai ne sarkin Zabarmawon Greater Accra. To gabanin anada kan sarki an yi wasu sarakuna ko dai kai ne na farko da aka nada sarauta.
Yanzu inda mu yi na batun sarkin Zabarma tun lokacin Bature an yi sarkin Zabarma. An yi sarkin Zabarma da ake cewa Toga, Gwamna Goji, haka suke ce mishi. Wato Godisberg kenan. Gwamna Goji shi ya sa ragaman sarautan Zabarmawa hannun sarki shi kakan nan namu da ake cewa Toga. Allah sa ya huta. Bayan shi an yi sarkin Zabarmawa kaman wanda ake cewa Sakunde, su haka suke kiran shi, haka muka iske ana kiran shi. Ba mu karambani, ba mu kwankwanto, mu tambaya me yasa ake ce Sakunde. Amma takaice dai an ce mutum ne da ya zama daga can Sakandi kuma ya komo nan wurin. Mutum sarauta ya zo shi suka ba, domin ai sarauta shi da adili. Bayan shi an ka samu something. Something shi ne kane Chief Zaku, su ne wayanda suka kafa Zabarma Lai nan wurin nan. Bayan something an samu Chief Kunkunu. To lokacin Chief Kunkunu nan ne mu ma muka shigo cikin abin. To a takaice zan ba da wani a takaice mu abin da ya samu ciki da mu ainihin sarauta da aka sani shi Yandu, sarautan da yake yi sarautan ne na zango daga nan Abeka. To wani lokaci akwai wani babarbare na anguwanmu Abeka, shi ne aka zamo da shi ma anguwa na wannan wurin. Sha Allah mai rasuwa, bai bar mata ba, bai bar yaro ba. Sai wayansu yanwa shi suka fito can Niger suka zo suka ce yanwayen shi ne, amma sun so su sayar da gidan. To baba ya ce a'a, shi bai san su ba, kuma ba na shi ba ne, amma an dai haka ne to a koma Niger Embassy su je su bar particulars su, takardunsu. Dan lagobe wani kuma ya zo ya ce wai shi ne danwan Minguwa. To nan da muka te shi kakana shi sarki Yandu ya suha sosai, amma ranar ma ni na te da shi ambasi. To lokacin ambasador Nyand, Malik Nyand, to in yana zuwa kowa ya tashi ya saya. To she da ya zo she baba shi yana zaune she ya wuce. Da ya shiga wa zuwa kira sohun nan ya zo. To ni ne mai rika soho she muka shiga. She ce soho takaman me kake yi, mulki na wucewa kai kana zaune? Sai ce yau inda muka kanga aini duk gobobi na ciwo yake, kan ce zan tashi ma ka wuce, shi yasa na zaune. Amma ka ne muka san ko ni wane ne zan gaya maka. Sai doko tarihin nan gida ya gwada mishi. Sai shi ambasada ya ce irin ku kuna garin ga, shine a ce wayansu suna suke sarautan Zabarmawa. Sai shi sarki something yana kasa. Sai ya ce a kira wushi. Sai ya ce ya san Yandu, ya ce ya san shi. Ya ce irin Yandu kuna suna nan kuke ce kuna sarauta. Sai baba ya ce mji hey, ya rufa mishi asiri. Shi inda yake ga menene kuma? Ashe baban nan ya zana ya aje. To lokacin da rigiman sarauta ya zo muna nan wani lokaci wai za a yi sarauta za a yi hana ayan abin nan sai suka ta yambazi. Yambazi ya tambaya su aye yandu sai aka nuna gidan muna nan zaune shi suka shigo manya suka shigo. To abin da ya zo muna da sarautan zabarmawa idan yadda baba ya gwada musu ya nuna musu ko can da ya fito ma gidan sarauta.
Sarki a ina aka haife ka?
Ni da kika tambaya Musa, an haifi Musa daga Abeka. Abeka daga anguwan nan da ake cewa anguwan bari-bari, ko kuwa mu ce zango bari-bari. Nan aka haife ni Ajiya Amina da Yahaya, su ne wayanda suka haife ni. Ni kuma ni ne na biyu, na da yaya mu ce aka haife ni a 1969 daga Abuka. Ni kuma na da kanni baya.
Sarki, ka ce a haife ka zangon bare-bare, ko za ka ba mu labarin yadda aka kafa zangon bare-bare?
Kakana Hachimota suke, don haka su iyayenmu duka Hachimota aka haife. Domin ya yi aiki daga Rinwe. Daga Rinwe kuma kagan ta samu train station na wurin nan. Su ne Hachimota daga wurin ya fi mishi kusa. To suna nan tare ne su kin san zumuncin da baka ganewa ko yaya da Bahaushe ne da bari-bari ne da bazabar me ne da waye duk sun hada kai sun zama mai hutu. To akwai baba guda ana ce mishi Baba Dambo, amma ainihin sunan shi Isaka ake ce mai. Zaman su nan ya girme su duka, baka shi zama kaman shugabansu bari-bari ne. Lokacin nan su bari-barin nan kuma aikin fasa dutse suke yi sosai. Ana nan cikinsu wayansu suka taso daga wurin Hachimota suka koma Akwatema suka kafa zangon zabarmawa. Daga nan sai su kuma suka dauki juna sai su ma suka zo nan Abaka suka zo suka nemi wuri su kafa zango. Zango bari kwatanta da sabon zango, ai zango ne ko gaba daya. Amma sai ka ji an ce ga anguwan makafai, ga anguwan kan tudu, ga zangon tuta, ga awon kinga ne ko. To don shi zango ne suka zo suka hanshi. Kakana ya ce mu tashi mu tafi muka sa kafa, ya gwada mini demarcation. Demarcation mu akwai nan da ake cewa free pipe zuwa haka kasan zangon da aka ba su kenan. Daga nan wurin ka zo ka wuce za ka La Paz, akwai wani hanya da ake bi da za ka kama motorway da shi kan hanya Abakan ne. To kaga wannan demarcation ya shiga Niboy Town inda aka ba su free zangon su. To shi inda ake cewa zangon bare-bare wato ya zo kaman su bari-bari su ma suna da yawa nan wuri, sai sa aka sa ma wurin anguwan bari-bari. Shi wannan Baba Damboy Allah bai bashi aihuwa ba, don haka akwai kanin babana daya ana ce mashi Sule mai lakabi a Tababa. Shi wannan dan nan lokacin nan shi Baba Damboy shi ne wanda ya adopted shi, amma mai wasu nan baban su Usmanu Yandu. To suna nan shugaba har Allah ya mai rasuwa. To na kawo miki tarihin cewa shi Baba Damboy ya adopt Sule, shi baba kakanmu shi ne Galadiman Baba Damboy. To don haka da Baba Damboy ya rasu shi aka ce za a yi sarauta, shi aka ce a ba dan Damboy. Dan Baba Damboy gaskiya da ne na Baba Damboy, amma shi Yandu shi ya haife shi. Sai manyan suka ce to yanzu za a doki Sule sarauta baban shi ya mai Galadima. To ka gani abin da ya sa aka mai da sarautan aka ba shi mai kakanmu kenan. To don haka shi ne farkon sarkin da aka nada cikin karkara.
Masha Allah, mun gode sarki. Nan muka kawo karshen shirinmu na da dangare. A madadin producer na Alhaji Ridwan Mukhtar Abbas, ni ce taku Fatimatu Zakiya.
Da dangari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To a gaishe ka da tawagarka kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Sashen Hausa Radio Amurka.
masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada kurbansu a zaben shugaban kasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-202 4-4-6-9-8, inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare suka turo mana. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Tasu'u Unguwar Tudu da Babandi Mamman Bande da Isuhu Madattai da Shu'aibu Sha'u. Masu cewa salam BOA Hausa, a yau na shigo ko mun shigo wannan filin ne domin mu yi kira ga ƴan uwa manoma da mu yi hattara a wajen sayar da amfanin gonakinmu a kan farashi wanda bai taka kara karya ba ga ƴan kasuwa. Saboda nan gaba kaɗan za mu je kasuwa mu ga ya yi tsada, saboda haka ya kamata mu yi karatun tanatsu. Sai kuma sakon Sani mai langelange Yalwa Yawuri mai cewa mun yaba da kokarin gwamnatin Najeriya na duba yuwar sanya ayyukan sarakunan gargajiya wajen tafiyar da tsarin mulkin kasar, ganin cewa ta hakan ne kawai za a dawo wa masarautu da martabarsu. Da fatan Allah ya sa a ci nasara. Amin. To da
to a takaice, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce na'urar kare hare-harenta na sama sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa 83 da Ukraine ta kai mata hari da su a yankuna 6 da sanyin safiyar yau 1 ga watan Nuwamba. An kakkaɓo 36 cikin jirage marasa matuƙan a yankin Kursk, 20 a yankin Bryansk, 12 a yankin Crimea, 8 a yankin Voronezh, sannan 4 a yankin Oryol, sai 3 a yankin Belgorod. Abin da ma'aikatar ta wallafa a shafinta na manhajar Telegram kenan. An kashe fararen hula Falastinawa 47, sannan wasu da dama sun jikkata, galibin su mata da yara, a wani barungutar da Isra'ila ta yi cikin dare a tsakiyar zirin Gaza. Abin da kafar yaɗa labaran Falastino Wafa ta ruwaito kenan yau Juma'a. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban kasa a Amurka Donald Trump sun yi tacaccakar juna akan yadda ya dace a bi da mata a cikin al'umma, yayin da suke neman ƙuri'un jama'a a ranar Alhamis a Arizona da Nevada, jihohin yankin kudu maso yamma mafi tasiri a siyasar Amurka. An yankewa wani tsohon ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka ɗan asalin birnin gabashin Rasha Vladivostok hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru 4 da watanni 10 bisa samun shi da laifin haɗa baki da wata ƙasa, abinda hukumomin Rasha suka faɗa yau Juma'a kenan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin, lokacin da kuma za a ba da damar kiranmu koko layin wayarmu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta tayani gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudu Mai, da kuma engineer mu ta yanzu ita ma, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.